العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم من ساكة سادوا أتكين سابن شرم من فتوي رحمة إنني شيخ بلا كبرة لكي قبات الدولنا شريع عالي يلزو tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangayen nazarin shari'a da addinin Islama dake Jami'ar Bayar a nan Kano. A za iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807 527 9874 ko kuma akan lamba wato 0855 555 443 0855 555 443. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akarmakallah. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar dai yadda muke ta bayani, idan ba manta ba game da abubuwan da suke haɓaka da ƙara imanin bawa, wanda mun faɗi abubuwa a baya kamar karatun Alƙur'ani mai girma wanda muka ce yana haɓaka imanin bawa, sanin sunayen Allah Asma'ullahil Husna yana haɓaka imanin bawa, hakanan sanin sirar manzo sallallahu alaihi wa sallama shima abu ne wanda yake ƙara wato haɓaka imanin mutum mumini. Hakanan muka ce abinda ya shafi kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata, wato sanin mahasilul Islam, mutum ya tsaya ya yi la'akari da abubuwa masu kyau na musulunci, shi ma yana haɓaka imanin mutum. To daga cikin abinda yake ƙara haɓaka imanin mutum akwai karanta sirar magabata na ƙwarai cikin wannan al'umma. An sani cewa Allah ta'ala ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa, abokansa, aminansa, abokan shawararsa, abokan zamansa, waɗanda suke sojojinsa, rundunarsa, wanda suke tare da shi a zaman gida a halin tafiya, suke tare da shi a halin zaman lafiya da kwanciyar hankali, da kuma halina yaƙe-yaƙe, waɗannan su ne suka fi kowa cikin wannan al'umma tsabtar zuci, suka fi su imani, suka fi su nagarta, suka fi su haske, suka fi su kyakkyawar dangantaka da alaƙa da Ubangiji. Allah ta'ala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan zaɓi. Allah ta'ala bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam gurbin zaɓi ba, ya zaɓa masa sahabbai kamar yadda ya zaɓo shi, haka nan ya zaɓo masa sahabbansa waɗanda zai zauna da su, taimaka mishi a cikin abin da Allah ta'ala ya ɗora masa. Karanta sirar waɗannan bayin Allah a nitse da ainihin kwaikwayon darussa daga cikin sirarsu abu ne babba, wanda kuma yake zai ƙara haɓaka imanin bawa. Allah ta'ala ya faɗi falalar waɗannan mutane a cikin Alƙur'ani, shi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kun kasance mafi zaɓaɓɓiyar al'umma da aka fitar wa mutane. Ukhrijat linnas, wanda aka fitar da ita domin mutane, wato Allah ta'ala ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa su ne zaɓaɓɓu da Allah ta'ala, su ne mafi alkhairin al'umma da Allah ta'ala ya fitar da su, kuma ya fitar da su linnasi, don mutane. dan su zama masu amfani ga mutane, dan su zama darasi, rayuwarsu ta zama abin koyi ga mutane. Dan wannan Allah Ta'ala ya zabo su, ya fito da su. Waɗannan bayin Allah na ƙwarai wanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zama na amana, suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zama na soyayya, suka ainihin sadaukar da rayuwarsu da duk abin da suka mallaka dan Allah, suka sadaukar da duk jin dadin su, suka hakura da duk abin da suke takama da shi a rayuwarsu saboda su taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam da addinin da yazo da shi. Suka hakura, suka bar kasa garuruwan su, suka bar dangin su, suka bar dukiyoyin su, suka bar sana'o'in su, ba dan komai ba sai dan su raka Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan tafiya tashi ta da'awa ta kira zuwa ga Allah. Suka sadaukar da rayukan su ma ba dan wani abu ba sai dan su ga sun bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kariya, sun bawa musulunci sa kariya. Babu shakka waɗannan ba ƙananan mutane bane, kuma rayuwarsu cike take da abubuwan mamaki wanda bawa idan ya karanta har kullun zai ji zuciyarsa ta ƙara ƙauna da soyayya da shauki ga waɗannan mutane da kuma abin da ya maida su haka. Kuma rayuwarsu ita karan kanta wata shaida ce babba, wani dalili ne gagarumi da yake nuna nagartar wannan addini na musulunci da kuma gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Ka duba kaza, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi cikin wasu mutane waɗanda ba su san wata shari'a ba, ba su san wani abu addini ba, ba a aiko musu da wani manzo da ya musu gargadi ba. Allah Ta'ala ya tashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin su a lokacin da suke yaƙe-yaƙe, suna kashe junansu akan abin da bai taka kara ya karya ba, suna shan giya, suna kashe ƴaƴa mata su binne su da ransu, suna sace-sace da kwace-kwace da zinace-zinace da miyagun laifuka iri-iri wanda wani abin ba da yake gudana a tsakaninsu ko a tsakanin namun daji a dawa baya gudana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rayuwarsa a tarwatse, a hargitse, amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin ƙanƙanin lokaci da tarbiyarsa da hikima da Allah Ta'ala ya bashi ya ja hankalinsu zuwa ga wannan addini. Suka karɓi wannan addini, ya canza rayuwarsu kamar ba su ba, suka dawo masu ƙaunar junansu. Bayan da suna faɗace-faɗace a junansu, Allah Ta'ala ya haɗa tsakanin zukatansu da wannan annabi da wannan addini da ya zo. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Lati kutina ni'imar da Allah Ta'ala ya yi muku yayin da kuke makiyan juna, Allah Ta'ala ya haɗa tsakankaninku. Fa alafa bainakum asbahtum bi ni'mati ikhwana, kuka waye gari ɗan uwan juna saboda ni'imar da ya zo muku da ita ce musulunci. Kuna kan gabar halaka da fadawa wuta ya kubutar da ku. To haka Allah Ta'ala ya haɗa Annabi sallallahu alaihi ya haɗa zukatan sahabbai suka zama abu guda. Ashe kaga karanta rayuwarsu wani abu ne da zai ƙara wa mutum wato yadda da yakini da ƙarfin wannan addini da gaskiyarsa. To a cikin ƙanƙanin lokaci wannan addini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya yi irin wannan gyara, ya yi irin wannan samar da irin wannan canji gagarumi wanda shi kadai yana nuna wato irin nasara da Allah Ta'ala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa. Shi yasa muka yi imani, muka yadda da cewa ba a taɓa yin wasu mutane a kundin tarihi tun kafuwar duniya har zuwa Allah Ta'ala ya naɗe ƙasa, idan ka ɗebi annabawa da manzanni, to ba a taɓa yin wasu mutane masu nagarta da tsafta a rayuwarsu kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Shi yasa wanda duk ya samu karantar tarihinsu ya kwaikwayi irin ɗabi'unsu, to babu shakka wannan shi ma ya dosani wata khairiya, wannan alkhairin da Allah ta'ala ya faɗa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya dandani wannan, ya dosani wannan khairiya din. Shi yasa hadisi ya tabbata, hadisin da hadisin Abu Huraira da yake cewa khairu ummati alqarnul ladhi tu'istu fihi thumma alladhina yunaw, mafi alkhairin al'umma ta shine alqarnin da aka aiko ni a cikin sa, wato a cikin al'ummar da aka aiko ni a cikin su ne sahabbai, sannan waɗanda suka taho bayan su sune tabi'ai, thumma alladhina yunahum, sannan waɗanda suka zo bayan tabi'ai sune atba'ut tabi'in. A riwayar Imran ibn Husayn cikin sahihaini fi khairu ummati qarni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yunahum, don haka waɗannan mutane su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wannan shaida cewa su ne mafi alkhairi, waɗanda suka fi kusa da su, su kuma su suka fi alkhairi sama da wanda suka zo bayan su, su ne tabi'ai, sannan waɗanda suka fi kusa da su su ne atba'ut tabi'in. Shi yasa wani malami yake cewa duk sanda zamani ya fi kusa da na annabi sallallahu alaihi wasallama, to ya fi zama alkhairi sama da wanda ya zo daga baya-baya. Don haka tabi'ai suka fi sahabbai suka fi tabi'ai atba'ut tabi'ina, ko ce tabi'ai suka fi atba'ut tabi'in, haka abin yake, domin ana ƙara kusantar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, ana ƙara dosano hasken da yake cikin wannan zamani nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ashe yawan karanta tarihinsu da sirarsu da labarurkansu sahihai a cikin littattafai da aka rubuta don adana irin abubuwan da suka yi na kwazo da gwarzantaka game da wannan sha'ani, yana taimakawa wajen mutum ya ɗauki wani, ya tsoshani wani abu na halayyarsu, ya kasance shi ma ya samu kamala gwargwadon abin da ya dosana. Sai wani malami ya ce wa man kana bihim ashba kana zalika fihi akmal, wanda ya kasance ya fi kama da su, wato ya fi kwaikwayonsu, to ya fi samun kamala, wato imaninsa da nagartarsa ta fi samun kamala. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, wanda duk ya yi kama da mutane to yana cikinsu. Kaifa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu, wato ku kwaikwayi irin halayensu da ɗabi'unsu idan har ma ba za ku iya zama kamar su din ba, domin kwaikwayon mutanen kwarai shi kansa wata rabauta ce, wani babban rabo ne. Don haka idan mutum ya nemi sanin sirar waɗannan bayin Allah, ya karanta sirar su, to zai samu canji a cikin rayuwarsu. Kusa muke kira ga ƴan uwa a maimakon yara zauna ta musu karance-karancen banza, yana da kyau iyaye su rika sanar da su sirar, wato bayan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam, kasar sirar sahabbai, sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai sa su taso da kaunarsu, su taso da kwaikwayon ɗabi'unsu da halayyarsu, su karantar da su sirar tabi'ai. Kuma alhamdulillah sirar waɗannan bayan Allah tana nan a rubuce, tana nan a tattare a cikin wagagen littattafai da malamai na farko suka bari. Babu abin da ya buya gabarin wato waɗanda suka zo ƴan baya, komai yana nan a rubuce a kididdige, illa iyaka kawai sakaci ne yasa ba a karantar da waɗannan abubuwa har ya zamana mutane sun taso ba da sanin girman waɗannan bayan Allah ba, da irin fafutuka da faɗi tashi da suka yi wajen kafa wannan addinin, wajen ba shi kariya, wajen yaɗa shi har ya zo gare mu, har yanzu muke ainihin walawa da walwala a cikin ni'imar wannan addini. Allah ta'ala ya ba mu dacewa, kuma Allah ta'ala ya sanya mu waɗanda suke karanta sirar waɗannan bayan Allah domin su kwaikwayi wasu daga cikin ɗabi'unsu, domin su ainihin dosan waccan khairiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, khairu ummati alqarnu alladhi bu'istu fihi.
Na'am. Tambayar farko malam ta fito daga Ummu Humaira, ta ce menene ingancin cewa idan an karanta suratu Yasin dole sai an yi mata yanka?
Ba gaskiya ba ne, babu wani hadisi sahihi da ya tabbata dangane da falalar suratul yasin alqur'ani ne kamar sauran ayoyin alqur'ani wanda duk ya karanta harafi daya a cikin yana da lada kamar da zuwa cikin hadisi Abdullahi ibn Mas'ud qara harfalahu bi man qara alqur'an falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha duk harafi daya in karanta kana da lada kuma wannan ladan za a linka maka shi 10 saboda ka duk harafi daya kana da lada ninki ribi 10 wannan shine abinda ya inganta kamar yadda inganta sauran ayoyi na alqur'ani amma abubuwan da ake fada da falalatta to hadi sai ne wadanda musu inganta ba shi wannan ma abin da ya fada ma ni ban ma taba karanta cewa ayyan kadin ba maganar ayyan kadin ba ni ban abubuwan da ake fada ya sun kalbul qur'an ko wanda ya karanta ta da mutu adalan mata shahidan da waye da sauran su wanda duk basu inganta ba babu ma wannan a ciki saboda haka wasu tsare-tsare ne na mutane kuma aka dauki Yasin sai aka maida ta wata sura ce wacce ake mugunta da ita ko ai kisa ko a salwantar da rai ko a salwantar da dukiyar wani a jefa shi cikin musiba aka dauki Yasin dai wani abu ne wanda yake na mugunta na keta wanda kuma ba haka bane alqur'ani dukan sa rahama ne wannan zilmin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin cewa Allah ya saukar da abin da yake waraka ne da rahama ga mu'mini alqur'ani rahama ne ba mugunta a ciki tausayi ne ba cutarwa a ciki amma dauki wata sura a dauka wata sura ce wacce take ta mugunta kamar yadda wasu suke daukan suratul masad tabbati yada abi lahab ce sura ce ta la'anta don haka wanda ake so ko ya halaka ko ya mutu ko ya nakasa to a karanta masa tabbati yada wannan ba daidai bane ba gaskiya bane kaga wasu suna kawai yanzu har ma ta kai ga gali limamai a masallatai ba sa son karanta tabbati yada ana daukar kamar in ka karanta kamar kana yi wa mutane mummunan addu'a ne a alqur'ani ne wannan idan ka karanta kowace aya alqur'ani ka samu lada kuma in ka karanta shi ka karanta alqur'ani kuma wani bangare ne na rahamar ubangiji ga halittunsa to haka nan ita ma suratul masad haka ba daidai bane mutum ya ware wani guri na alqur'ani ya riga ganin kamar guri wato wata aya ce ko wata sura ce wacce take ta kunshi wani abin da yake wato salwantar da rayuwa ko ya halaka mutum ko wani abu irin wannan wannan ba gaskiya bane haka ya kamata a fadaka domin mummunar aqida ce da mutum zai kudurce wannan to akwai hadari cikin aqida sa kwarai da gaske
na'am sai tambaya da ta fito daga Khadija Awwal Hussein tace malam menene hukuncin zuwa mata aikin hajji akai akai kuma menene hukuncin sanya haƙorin Makka
to da mata da maza duk ɗaya ne wajen zuwa aikin hajji illa iyaka dai kawai mata ana so su tafi da wanda yake muharram ne ko zan wasu malamai kamar Malikiya su ce tafi da Rufqa Amina to tafi ta cikin wata tawaga amintacciya da aka amince mata abin da yafi inganci dai shine zuwa da muharram saboda shine nasi ya zo da shi karara to kan mace ta yi tafiyar kwana uku ba tare da ma'a zaujin aw zai mahrami kare da mijinta ba ko muharraminta shi muharrami ba shi ne miji ba sun ɗauka miji muharram muharram wanda ya haramta ya aure ta har abada kamar ɗanta kamar ƙaninta kaga wannan muharramanta ne na har abada to duk wanda yake haramun ne ya aure mace ta harim abadi shi ne ake cewa muharram shi ko miji ai ta halatta ne gare shi ba ya halatta gare ta ta halatta gare shi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna saboda ba maganar tahrimi tsakanin su to a ce yasa ce illa ma zaujun aw zi mahramin sai tare da miji ko kuma mahramanta to shine wannan abin da aka shar'anta in ta samu wannan dan ta je duk shekara ba wani abu ba laifi tai ba dan ta tafi haji duk shekara mutakar dai za ta kiyaye dokoki ba wai haramun ba ne sannan sa haƙorin Makka galibi abinda yake faruwa wajen sa wannan haƙorin in ka ture batun wani abu na riya da yake shiga cikin aikin hajji domin yawanci wanda yake suke sa haƙorin don da sun make baki sun washe baki sun yi murmushi ko da riya ce ai ya taɓa zuwa hajji to in ka ɗauke batun maganar riya wanda ya kamata mutane su guje mata. Akwai kuma batun wani mahzur wanda shi ma abu ne babba da yake faruwa a lokacin da ake cewa a kaucewa duk wani abu fasikanci. Ka ga mace ta je namiji ya dafe kanta wai yana sa mata takurin maka. Mun ga wannan ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, mun sha yin nasiha da wa'azi kuma saboda rena alhazanmu da aka yi, saboda ana ganin kawar wasu dabbobi ne marasa hankali, abinda ba za ka ga an yi wa wata al'umma ba ko wata ƙasa ba, amma sai ka ga ɗan Pakistan wasu jajaye sun shiga tantin mata zalla, ka gan shi tsakiyar mata alhazai a cikin tantinsu a Mina ko a Arfa ya dafa kan mace yana sa mata takurin maka, ta washe bakinta shi kuma ya kama kanta yana girgizawa wai hakurin maka yake sa mata. Wanda ta je haji inda Allah ta'ala ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, inda aka ce babu bagarar wani abun da yake fasikanci. Fasikanci an hana shi kowane lokaci, to amma a wannan gurin kuma yafi ko ina girma. Idan ana ba da alhaki 100 bisa 100, to in aka zo 200 za a bayar a wannan gurin, za a ninka shi. Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim, da ya je harami wato gurin da yake mai alfarma maka ya yi niyya ya kudura aniyar ma zai yi fandara, ba wai sai ya yi ba ma, ya ci gurin zai yi lalata zai yi laifi, Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai kuɗa. To wanda ya yi niyya ma ga abinda Allah ya faɗa, to ina ga wanda ya yi kuma, mai kake zaton Allah zai masa? Saboda haka ya kamata alhazai musamman mata idan sun je, shi yasa aka ce a duka zuwa da muharramu, ba wanda zai je da matarsa ya ga wani ƙato ya danne mata kai wai zai sa mata haƙurin maka, haƙurin banza. Saboda haka wannan bai dace ba. Saboda haka sai a kula, kuma mutumin da ya je aikin ibada kokari zai yi ya ga ibadan nan yayi ta zadda ta karbu, ita zai samu ladanta a gurin Allah, yadda zai fito kamar yau mahaifi shi ta haife shi, ce man hajja walam yarfus walam yafsuk raja aka yawma waladatu ummu, to ba zai samu wannan ladan ba har sai ya kauce wa duk abin da yake fasikanci ne. Alfusuk shine alkhuruj an ta'atillah, mutum ya fita daga hanyar biyayya ga Allah, baya daga cikin biyayya ga Allah kuma yin wannan abu. Saboda haka wannan abun kadai ma ya isa ya sa malamai su yi fadakarwa su gaya wa mutane cewa haramun, suka fada musu haramun ne, saboda haka ba daidai ba ne.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin malam kiran sallah wajibi ne a yayin da za a yi sallar jam'i?
Kiran sallah wajibi ne wujuban kifaya, wato duk tilas a cikin al'umma a rika kiran sallah, inda za a samu wani gari wanda za su kiran sallah, to wajibin shugaba ne ya tarsasa su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya sanya shi ne alama da ake gane cewa gari musulmi ne. Annabi sura mayaka an ji kiran sallah, to wannan garin musulmi ne sai a kare su. In ba ji kiran sallah ba, lokutan sallah suka alamar waɗannan garin arna ne, sai a shiga a yi musu da'awa su musulunta ko su ba da jizya ko a yake su. To kaga ashe kiran sallah wani abu ne wanda wajibi ne a same shi, ma wujubul kifaya. In wani ya dauki da sauran, ba kowa sai ya zama mai kiran sallah ba, sai kowa zama ladan ba, za ka samu mai kiran sallah ya dauki wa sauran. Amma ba wajibi ba ne duk sanda mutum ya yi sallah dole ya kiran sallah, wanda lokaci matafiya ne za su yi sallah, in sun yi kiran sallah shi kenan, amma da ba su yi kiran sallah ba a cewa laifi, amma da za su yi to sun yi wata sunna. Shi yasa ka ga a hajji, ai kaga ba a musalla ake yin sallah abin nan, amma aka je Mina za a yi sallah, za a yi kiran sallah, aka je Arfa za a haɗa azhar da al'asar za a yi kiran sallah ɗaya, in aka dawo Muzdalifa za a haɗa magriba da isha'i, nan ma za a kiran sallah ɗaya kowace sallah da iqamata. Kaga ashe ana son a yi kiran sallah in hakan ta samu, dan shi mai kiran sallah yana samun lada, wato kowane irin halitta ne ya ji wannan kiran sallah zai masa shaida, kyakkyawar shaida gobe kiyama. Saboda haka ko a daji yake shi kadai in ya yi kiran sallah, to duk abin da zai ji wannan kiran sallah sai ya zama masa cikin masu yi masa shaida da tauhidi na gobe kiyama. Ashe kaga abin yana da kyau, mutum in zai yi ya yi mustahabi ne, inda za a samu wasu wani masallaci su ce su ba su yi tsakiyar sallah ba, su wata za su yi tsakiyar sallah, wanda sun yi laifi, sun yi laifi. Amma da za a samu wani masallaci, misali a ce ladan ya sha'afa ba a kiran sallah ba har lokaci ya ja, sannan aka farga an riga kuma an lokacin sallah din nan har wani abin nan aka ci to a zo a yi sallah ba a kira sallah ba a ce sallah su bata yi ba, sallah su ta yi. Duk da cewa yana da kyau koda su kashe speaker ne su yi iya su ƙaryar masallacin tunda jama'ar gari an riga an yi sallah, kar su zo kuma su yi wata kiran sallah da za ta kawo wani hargitsi a rasa su gane la'asar ci ko azhar ci da ayyuka da an yi azhar, to sai su yi iya su cikin ƙaryar masallaci babu laifi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam naji an ce bai halatta a yi cigiya a masallaci ba, ina neman ƙarin bayani.
Na'am, haramun ne mutum abinsa ya ɓace ya zo masallaci yana cigiya. Hadisi ya tabbata shi sai Muslim, hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sami rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la rad la raddaha Allah alayka fa inna masajida lam tunda li dhalik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yaji wani yana cikiyar mataccen kayansa a masallaci, to yace la raddaha Allah alayka, kada Allah ya dawo maka da kayan nan, to kada Allah ya saka gan shi domin masallatai ba a gina su don wannan ba. Saka haramun ne mutum ya zo ya yi cikiyar mataccen kayansa a cikin masallaci, jama'a na yadda kayana abu kaza, wanda ya gan shi ya kamu wani haramun ne, wanda ma ya ji to ya yi addu'a kada Allah ya sa ya gani. Wannan shi ne isharar dalla. To in an ga abu kuma za a ce abu kaza na wani ya faɗi ya zo ya karɓa, wannan ba cigiya ba ce, wannan sanarwa ce. Akwai bambanci tsakanin cigiya da sanarwa. Wannan sanarwa ce tun an riga an ga abu, illa iyaka ne kawai ana sanar da mai shi ne ya zo ya karɓa. Haka malamai sun bambanta tsakanin cigiya da abin da yake sanarwa. Cigiya nassi ya zo a kanta, wasu malamai sun ce har sanarwa ka a yi, saboda ƙarshen hadisin ya ce fa innal masajida lam tubna li dhalik, ba a gina masallatai don haka ba. Akwai abin da aka gina masallatai don shi. To in har an ce ba a gina masallatai don cigiya ba, to ai ta ma sanarwa ba a gina masallaci don a yi sanarwa ba. Haka suka ce ita ma sanarwar a shigar da ita ciki, wasu suka faɗaɗa wajen hanawar, wasu kuma suka ce akwai rangwame, akwai bambanci tsakanin sanarwa da cigiya. Saboda sanarwa nassi ƙarar ya hana, cigiya kuma ba sanarwa ba ce, sanarwa ba cigiya ba ce, saboda haka ita ba za ta shiga cikin nassin ba. Ala ayi halin, idan an karanta yin abun ya fi a mai da shi ya zama al'ada yau da gobe. Wallahu a'lam.
Na'am. Wannan tambayar ta ce malam idan mutum ya sayi kaya a wurin wani sai daga baya ya canza shawara, shin zai iya dawo da kayan ya nemi kuɗinsa?
Ya halatta ya dawo da shi, amma ba wajibi mutumin ya karɓa ba. In mutumin ya karɓa ya mayar masa da kuɗinsa, to shi kuma ya kyauta, shi ne ake kira al-iqala. Wato mutumin da kuka yi ciniki, inda ya ciniki ya kullu har kun rabu, inda ba ku rabu ba ne kuna zaune a gurin, ka saya har ka ba shi kuɗi kuma sai ka ga kai ka fasa, ba ku rabu ba, kana da zaɓi, ko ka riƙe ko ka mayar masa. In ba a rabu ba shi ne ake kira khiyarul majlis. Annabi yana cewa al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, wato masu mai saye da mai saya, mai sayarwa da mai saye suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba. A tafarruq ana nufin tafarruq bil abdan, matuƙar kowa bai kama gabansa ba, wannan ya ga wasu wannan ya yamma. Amma in har sun rabu, wannan ya tafi ko ya ma je gida, ba kuma aibi ya gani a jikin abin ba, inda zai ga abin ba yadda suka yi da mai kayan ba, yana da dama ya dawo masa da shi. Saboda wannan yana da wannan khiyarul aibi, khiyarul al-aibi, yana dama ya dawo masa da shi inda zai same shi ba yadda suka yi da shi ba. Amma in ya saye shi yadda suka yi da shi, to in ya dawo masa da shi sai dai ya nemi alfarma, gashi nan na sayi kaya a gunka kaza kaza kaza, amma kuma yanzu na ga ina fi son kuɗin, to anan alfarma ce shi wancan zai yi. In ya haka ya kyautata kuma yana da lada, yana da lada. Saboda haka in ya ce to shi kenan kawo ga kuɗinka, in ya ce a'a ba zan karɓa ba, idan zaka sayar in saya kuma wannan ciniki zamu yi yadda ta kaya ko ka ci riba ko ka fadi wannan kuma wani abu ne daban in amma ba zama wajibi ba a lokacin karba
na'am wannan tambayar kuma ta ce malam menene hukuncin cin gora a shari'a shin za a iya kiyasin hukuncin sa da na taba sigari
to taba an haramta ta saboda cutarwar da take yi wanda kuma aka yi ittifaki akan cutarwar ta wannan an yi ittifaki saboda abin da yake cikin ta ne nicotine yana da yawan da yake cutarwa goro ni ban san an yi wannan bincike aka tabbatar da cewa irin yadda goro yadda taba take cutarwa ba haka gore yake inda a ce an samu bincike wanda aka tabbatar a ilmanci cewa in aka ci goro daidai yake a sha taba ko yau da gobe cin goro yana sa ko huhu ya shiga kamu da rashin lafiya ko hanta ko wani abu na jikin mutum zai halaka shi to shikenan hukuncin sai zama daya amma in babu wannan to ba za ka haramta shi ba dan yana da daci wannan kadai ba zai zama haramun ba ko dan ya kunshi wani bangare na sinadarin nicotine mun sassa da bangare na sinadarin nicotine sai ya tabbatar da cewa shi ma zai yi illa a jikin mutum kamar yanda taba take illa a lokacin kam hukuncin zai zama daya ne ko shakka babu amma in dai har ba zai kai ga cutar da mai cin sa ba kamar yanda taba wannan bil ittifaq an yi ijma'i da masu sha da marar sha da kamfanonin da suke yi da su sayar duk da kasashen duniya an yadda cewa taba cutarwa take halakarwa take tana gadar da miyagun cututtuka saboda ka shanta ya zama haramun sana'ar ta zama haramun goro ban san wani bincike irin wannan ba saboda ka kaga ba za a yi ba zan iya cewa a riskar da shi da taba ba
na'am wannan tambayar ta ce malam irin sana'o'in da wasu suke yi akan titi inda zaka ga idan mutum ya tsaya a danja sai wasu su zo su suna wanke masa gilashi kuma su tsaya da nufin sai ya ba su wani abu kuma ba shi ya sa su ba shin hakan ya halatta
wannan ba sana'a bace roko ne da dabara dabara ce sana'a shine ka zo kana yin wani abin da mai bukata in ya zo kai masa ka gaya masa farashin ka ya biya ka wannan ita ce sana'a amma ka zo ka tsaya kan danja ka goge masa glass kuma ka ce sai ya biya ka ba shi ya saka ba wannan ya ga dama ya baka to sadaka ce ya baka kyauta ce ya maka amma ba wai biyan ka yayi ba tunda ba shi ya saka ba saboda wannan ka kira ta sana'a in mutum yayi dan ba a bashi ko kobo ba kada yayi tsaki kada ya fada wa mutum bukun magana in yi haka ya dauki alhakin sa saboda bai shi ba shi ya sa shi ba in ya bashi kuma ya dauka wata kyauta ce ya masa ba wai dan ya zama wajibi ya bashi ba
na'am wannan tambayar ta fito daga Mukutar Hamza Diso yace malam ina neman karin bayani akan wannan aya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila
to wannan ayar tana daga cikin kowace sura suratul muzammil tana daga cikin surori na farko da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ta'ala ya bashi wato sako ya dora masa nauyi ne ya tashi ya kawo gyara a cikin al'umma ta laraba kai a cikin duniya gaba daya Allah dora masa nauyi mai yawa inna sanulki alayka qawlan thaqila Allah dora masa nauyi mai yawa nauyin shi ne nauyin da'awa nauyin kira zuwa ga Allah nauyin kawo gyara nauyin canza halayya ta mutane da ɗabi'unsu nauyin komar da mutane zuwa ga Allah wannan ba karamin aiki bane don haka yana buƙatar wanda Allah ta'ala ya dora masa irin wannan aiki musamman ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duniya take a fandare a lalace a hargitse babu shakka yana buƙatar wani abu da zai zama masa guziri a cikin wannan da'awa tashi wani abin da zai ƙara masa ƙarfi ƙarfin zuciya da ƙarfin hali wajen da'awarsa to shine Allah ta'ala ya hada shi da yayi masa umarni da ya tashi ya riƙa yin qiyamul layl domin wannan shine sinadarin da zai ƙara masa fawa zai ƙara masa ƙarfin alaƙa da ubangijinsa shi ya ayyuhal muzammil al-muzammil shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin lokacin da aka yi masa wahayi a cikin garu Hira yana zama a cikin garu Hira yana tintintini da bauta game da abin da mutanen suke ciki, mala'ika Jibril yazo masa da Alkur'ani lokacin ya matse shi yace iqra, yace ma ana biqari, bana karatu. Ya kara matse shi yace hatta balaga minni aljahd, sai da na sha wahala sanne sake ni, kuma arsalani fa qala iqra, yace karanta, yace ni bana karatu, ya sake matse ni sanne sake da yace iqra karo na uku, yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lokacin ya fito a firgice a tsorace a razani, saboda ya ga wani abin da bai taba gani ba, ya ji abin da bai taba jin sa ba, ya zo yana zammiloni kurufe ni. To shi yasa Allah ya kira shi da wannan suna da wannan sifa, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, ta shi kai qiyamul layl sai dan kadan, ta shi cikin dare kai ta sallah sai dan lokaci kadan, sai bayyana masa lokuta nisfahu, ko kai rabin dare kana sallah, awan qusmin hu qalila, ko ka dan rage, wato ya dawo sulusi dai bisa uku, au zid alaihi, ko ka kara akan nisfi ya koma sulusaini, warattil alqur'ana tartila, ka karanta qur'ani daki daki, inna sanuqi alayka qawlan thaqila, lalle zamu yi maka, zamu je ho maka wata magana mai nauyi, shine alqur'ani da Allah ta'ala ya rika saukar masa har ya gama sauka. Wannan ka duba akwai aya babba a ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karbar wahayi cikin wani yanayi na tsoro da firgici, kafin ka ce me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani matsayi da babu wani manzo da ya kai shi, ya kai wani mataki da babu wata halitta da ta kashi. Wato ya fara daga wani yanayi na tsoro da dulluba, kuma ya kare da wani yanayi na daukaka da kurjini da ainihin kawo canji a duk duniya gaba daya. To wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah, saboda haka wannan yana nuna cewa duk mai da'awa, duk mai kira zuwa ga Allah, duk mai kokarin kawo canji a cikin al'umma, to dole ne alaƙarsa da Ubangiji ta zama tana da ƙarfi, domin nan ne zai rika samun guzurin da zai nutsar masa da zuciya, kwantar masa da hankali a yayin da abubuwa suka dame shi.
Na'am. Sai tambaya ta gaba da take cewa, malam menene bayani akan wannan hadisi, ma'ana da kuma ingancin sa, al'ainu wika'us sahi?
Wannan hadisin Muawiya ne, Abi Sufyan, wanda Imam Ahmad da Tabarani suka rawaito shi a cikin littafansu, shi al'ainu wika'us sahi, fa idza namat al'ainan istatlaq al-wika', wato al'ainu ido wika'us sahi, wato kamar madauri ne na dubura, idan idanuwa bacci ya rufe su, idanuwa suka fara bacci, sai wannan dauri sai ya kwance. Shi yasa zo a wata riwayar, fa man nama falyatawadda, wanda ya bacci ya sake albala. Wato wannan hadisin abinda yake nunawa cewa idan mutum ya yi bacci alwalarsa ta kare, abinda zai sa ta kare shine mazinna, wato yiwuwar wani abu na rihi ya fita daga jikinsa, saboda ya ce idansa idan suna buɗe, wato ina faɗake yana farke, to kamar wani ɗauri ne ya yi wa duburarsa, da wani abu zai fita ba, ko zai fita kuma zai sani. Amma in ya yi bacci, to da zarar ya bacci wannan ɗaurin ne ya kwanci, to kuma komai zai iya fita, tunda akwai yiwuwar wani abu zai fita, kaga kenan duk sanda ya bacci kawai ya alwala, sawa'un wani abin ya fita ko bai fita ba, anan tunda akwai mazinna, akwai zaton abin ya fita, to wannan mazinna din tana da ƙarfi, sai ya sake alwala. Wani hadisi na masu cewa duk bacci yana warware alwala, kowane iri ne, in dai an samu bacci, sawa'un bacci ne wanda ya yi ƙarfi, ko a zaune ya yi shi, ko a kwance ya yi shi, kuma akwai wanda suke bambancewa tsakanin wanda ya yi bacci a zaune, da wanda ya kwanta, da wanda ya yi bacci dogo, da wanda ya ƙarami, da wanda ya mai nauyi, da wanda ya mara nauyi. To akwai kuma wanda suna cewa duk bacci kawai yana walwala Allah, to suna hujja da wannan hadisi. Shi wannan hadisi ne da malamai suka saba wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa. Maga wasu daga cikin malamai sun ce hadisin bai inganta ba, kamar Abu Hatim Razi, kamar Ibn Abdul Barr, kamar Al-Haythami, Az-Zaylai, Ibn Hajar, da wasu su duk suna ganin cewa hadisin mai rauni ne, gaskiyar lamari hadisi ne mawqufi wato maganar Muawiya ce bata kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba za su zama hujja katba wasu kuma da suka zo daga baya baya kuma suna ganin hadisin Hassan ne kamar Nawawi kamar Ibn Salah kamar Al-Munziri Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Riwayatul Dalil da Tamam Minna ce hadisi ne Hassan amma a gaskiyar lamari hadisi ne mawquf hadisi ne mawquf wato bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai zama hujja kat na cewa dukkan wani bacci yana wala ba akwai hadisi da suka saba masa akwai hadisan kamar hadisin Anas yana cikin sahihaini wanda suka yi gangadi har ma wasu sun suna munshari suna jiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito idan ya fito kuma su tashi sallah ba tare da sun sake alwala ba wannan ya nuna cewa ba kowane bacci ne ake sake masa alwala ba sai baccin da ya nauyi har yadda mutum zai zo ko ya magaye bai san ma me yake gudana a gefansa ba to wannan babu shakka in yayi shi ko an samu mazinna mai karfi wanda zata nuna alwalarsa ta warware don haka wannan hadisi bai tabbata ba ta fuskar riwaya bare ya zama dalili ne da zai sa a ce kowane bacci ma yana walwala alwala
na'am sai tambayar Umar Hassan Abu Nabo wanda ke cewa idan mutum yayi shirka shin yaya tubansa zai kasance
tubansa shine na farko ya bar abin da yake yi nan take ya so tuba in yana tsakiyar abin ma ya daina ya yanke in wasu abubuwa ne na shirka a jikinsa da ya daddaura ya cire su in wasu gumaka ne a gidansa da yake bautar su in wa menene da yake hada Allah da shi tattara shi ya watsar sannan ya yi nadama kan abin da ya wuce a baya ya alkawarin ba zai sake ba dole ita ce taubatan nasuha idan mutum ya haka shikenan ya tuba ya dawo ya ci gaba da tauhidi da kareta Allah haka duk mutumin da ya shirka to abin da yake shirkar da shi yana tare da shi to ya rabu da shi tattara ya zubar da shi musu kulle ne in wani tabo ne in wata kasa ce in wani ice ne in ma menene dai tattara ya cire shi in wata wani kuduri ne a zuciyarsa ya cire wannan kudurin daga zuciyarsa sannan abin da ya yi a baya kuma ya yi nadama akan abin da ya riga ya wuce sannan kuma ya alkawarin ba zai sake ba in ya haka shikenan ya tuba shine abin da ake nufi da tuba
na'am sai tambayar Sagir Ahmad Gano yace malam idan ana bin mutum bashin azumin da bai san adadin sa ba ya zai yi wajen ramawa
to ya aka yi wani irin tayaya ya samu ya tara bashi din idan haka kawai ba wani dalili haka kawai yake yin azumi saboda yana ji da duniyanci yana ga kamar takurawa kansa ne ba zai yi azumi ba azumi ya zo ya wuce bai yi ba wannan babal tun ya zo ya ce zai ma rama saboda in ya ma ce zai rama ai kaga kamar ma za a karba in ya rama babu wani nassi karara da ya nuna cewa zai rama ballantana ai magana kafara anan yayi wata aika ne a baya mai girma kwarai da gaske ya tsarar da wani haƙƙi babban Allah da ya kora masa yayi ta istighfari yayi ta tuba yayi ta azumin nafilu ya kuma guji gaba kada ya irin wannan sakaci yana akwai bambanci tsakanin mutumin da ya bar abu kwata-kwata baya yi da wanda kuma wani uzuri ne ko wani dalili yasa bai yi ba idan wani uzuri ne yasa bai yi ba to shi mutum ne mai yawan tafiye-tafiye kuma an ce mai tafiya zai iya aje azumi da yake ganin duk sanda zai yi tafiya zai aje kuma yana ta tarawa bai biya ba to wannan babu shakka ana bin shi waɗannan azumumuka Allah ta'ala ya ce fa'idatu min ayyamin ukhar ya biya su a wasu kwanakin da ba to sai ya biya idan bai san iya adadin ba to ya yi kintaci ya ɗauka cewa yanzu shekara kaza kenan ana samun irin wannan to bara'in ɗauka zai kai kaza ko da zai haura babu matsala in zai kasa ma inda ya yi kintace iya abin da yake jin a ransa cewa ina ga dai ba zai wuce kaza ba to sai ya tai har ya ga cewa ya yi wannan adadin kuma sannan ya yawaita nafilu domin da su ne ake wa mutum ciko ranar gobe kiyama in an samu giɓi cikin ayyukansa sai yawaita irin waɗannan fulfulu din azumin litinin da alhamis ko azumin yamul bid 13 14 15 a kowane wata ko kuma azumin mukan da ake yi kamar su tashawwal kamar azumin al-muharram dinnan da muke ciki kamar haka dai duk wani azumi na falala ya samu yayi in zai iya siyamu da hut yau yayi gobe sha ma yaga zai iya yayi to in an samu wani gibi a cikin wannan azumin nashi ranar gobe kiyama kamar da yazo a cikin hadisi sahihi na ibnu mas'ud sai a cike masa wannan gibin da shi insha Allah
na'am sai tambayar da take cewa mallan ina son fassarar wannan aya tare da ƙarin bayani akan shin za ta iya shafar mutanen da suka aikata irin wannan laifin a wannan zamani laqad kana li sab'in fi maskani fi maskanihim
fi maskanihim
maskanihim ne ko
fi maskanihim aya
fi maskanihim aya jannataini an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbakum washkuru lah baldatin tayyibatin wa rabbun ghafur izuwa karshe
to wannan ayar tana cikin suratu saba laqad kana li sab'in fi laqad kana fi sab'in kana li sab'in fi maskanihim kana li sab'in ko fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alayhim sayla al'arim badalnahum bijannatayhim jannatayn zawati uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru al mujazi illa al kafur wadannan mutane ne da suke yan kabilar saba sunan kabila ne kuma suna zaune ne a wani gari ma'arif cikin Yemen cikin kasar Yemen Allah ta'ala ya ni'imta su da wasu gonakai guda biyu manya-manya da kuma wasu ma ni'imomi daban banda gonakin Allah ya ni'imta su da gonaki waɗanda su suke ba su abincin da suke ci wato Allah ta'ala ya sanya ni'imar abinci ni'imar kayan abinci a cikin wannan gonaki suke ci sannan bayan wannan Allah ta'ala ya azurta su da kwanciyar hankali da zaman lafiya ya azarta garinsu da yanayi mai kyau wato da daddadar iska ta shaka babu cututtuka a garin sannan kuma Ubangiji ta'ala ya musu alkawarin gafara idan har suka gode wa ni'imarsa duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya musu ni'imar kwanciyar hankali sannan kuma ya ba su wata dama ta su rika fita suna zuwa ga wasu garuruwa da Allah ta'ala ya albarkaci garuruwan da arziki da kayan abinci su je su fitauci a garin su dawo wasu malamai sun ce a garin da Allah ta'ala yake nufi a cikin ayoyin shine Sana'a garin Sana'a wanda a cikin kasar Yemen shine babban birnin kasar Yemen din da yawa daga cikin magabata sun fassara ayar da wannan wasu kuma suka ce ana nufin garin Sham Allah ta'ala ya musu wannan ni'imar laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal akwai wata aya cikin al'amarin qabilar saba cikin matsugunan su ko gidaddajin su Allah ya ce ayan nan ita ce jannatani wasu gonaki guda biyu an yaminin wa shimal da suke dama da hagu to dama da hagu tsakiyar su kuma wata fadama ce wani abin nan ne madatsar ruwa ce mai girma wanda ita suke shayar da waɗannan gonaki nasu lokacin rani suna noman rani kuma in lokacin damina ne su samu amfanin gona an yaminin wa shimal Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin da Ubangiji ku yayi muku washkuru lahu ku gode masa ce baldatun tayyiba gari ne mai daɗin zama ko yana daɗin yanayi yana da kyan iska wa rabbun ghafur sannan ga Ubangiji mai gafara ya alkawarin in ku gode wa ni'imar sa zai gafarta muku fa a'radu sai suka bujire wa Allah fa arsalna alayhim sayla al'arim sai muka sako musu wannan madatsar ruwa ta balle ta rika fitar da ruwa wato mai yawa wanda ya halaka gonakin guda biyu duka ya lalata su ya halaka matsugunan nasu ya rusa su arsana alim sayyid arin wa badallahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil kana muka canza musu wadannan gonakai guda biyu masu ni'imomi da kayan marmari iri iri da kayan abinci muka canza musu da wasu gonakai guda biyu wadanda suke kunshe da ƴaƴan itatuwa masu wahalar taunawa da wadanda suke masu daci masu wahalar taunawa da wata magariya kadan tunan kwanda suna samun ni'ima ka dawo sa samun irin kayan marmari ko kayan itatuwa wanda suke da wahalar taunawa kamar su goruba ko masu daci ukulin khamtin masu daci ko wa aslin da wanda suke da wahalar ya taunawa wa shay'in min sidrin qalil da wani abu na magariya dan kadan lati zalika jazainahum bima kafaru wannan shine abin da muka saka kan musu saboda kafircin da suka yi wato saboda butulcin da suka yi wa Allah mukan su gode masa sai suka shiga saban Allah suka shiga butulci bahal nujazi illa al-kafur shin akwai wanda muke saka kawa irin wannan sakamako in ba wanda yake butulu ba haka duk wanda Allah ta'ala zai wa ni'ima ai shi yasa Allah ce akwai aya wato akwai abin da za a dauka na darasi a cikin wannan ga waɗanda za su zo baya ko ina ne ma ko ma su wane ne za su dau darasi daga wannan a sawa'un al'ummar Najeriya ne al'ummar ina ne kowace ƙasa a duniya za ta dau darasi a kowane zamani daga wannan in Allah ta'ala ya sa wa ƙasa ni'ima ya ba ta arziki ya sanya mata zaman lafiya kamar yadda Allah ya ce a cikin ayo waje Allah bainahu wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayyaman amini aka sa musu kwanciyar hankali kuma za su yi tafiye tafiyen su su je garuruwan da za su je da fatauci da kayan abinci ko su sayo wani abin da suke bukata su dawo cikin kwanciyar hankali ba komai ne ba abin da yake damun su amma daga baya suka kafirce Allah suka mutulce masa Allah ta'ala ya kace kace da su kowace irin al'umma ce da za ta yi wa Allah butulci bayan yayi mata ni'ima to irin wannan din zai iya samunta daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allah libas al-khawf wal-ju'i wa kanu yasna'un haka Allah ta'ala ya fada shi al-qarya ce wacce ke zaune lafiya kuma arzikinta aminatan mutma'inna tana zaune lafiya a cikin nutsuwa ya tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ayal wace daga ko ina fa kafarat bi an'amillah amma sai ta kafirce ni'imomin Allah fa zaqa Allahu libas al-khawf wal-ju' sai Allah ya dandana mata wato ya dandana mata tsoro ya dandana mata yunwa aka samu fari aka samu ratashin hankula a kasar rashin abinci saboda abinda suka kasance suna aikatawa haka wannan wa'azi ne da ya shafi kowa da kowa
to alhamdulillah mu sauraro anan muka kan karshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau haka za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta 0807829784 za kuma iya aika mana da ta lambar waya wato 0805554443 0805554443 za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook da aka madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ungwagwan da ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.